الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata nan
muna cikin yanayi na sanyi to lokacin da mutum ya halka dare ya samu kanshi cikin janawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala
kamar yadda kake tambaya kenan
eh a wannan kamar ko da ruwan ma ka kai wani kasa kai da wannan
wai tsananin sanyi na halitta ma mutum daina yin amfani da ruwa ko da yana da janaba ya takei daga temama tsananin sanyi baya halitta ma mutum yin temama abinda ke halitta ma mutum yin temama shine rashin ruwa ko kuma ga ruwan ba shi da ikon yin aiki da shi in ma jin tsoron faruwar rashin lafiya ko da duwarta ko jinkirin warkewa a nan in kana kyautata zaton cewa in kai amfani da wannan ruwa zai haddasa ma rashin lafiya saboda tsabar sanyin da ake ciki ko kuma rashin lafiya da take tare da kai za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta karu to a nan ne ya halatta kai temama gane ku don haka kasancewar tsananin sanyi baya halitta ma mutum yin temama haka nan indai mutum zai iya jimrewa ya yi amfani da ruwan arwalla ko wanka wanda yake na janaba wato dangane da wancan hadisi da ya gabata riwaya ce ta Abdullahi dan Mas'ud ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada a ranar yakin Khandaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba yin sallah ta asar har sai da rana ta fada shine Abdullahi dan Mas'ud yace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa mala Allahu kuburahum wa ajwaahum nara ko kuma me yake cewa hasha Allahu kuburahum wa ajwaahum nara shagaluna an salati al-wusta salati al-asr salati al-asr manzo Allah yake cewa Allah ya cika cikunansu da kabirransu wato da wuta kamar mai tambaya ya ce me yasa ya rasulullahi kake musu wannan muguwar addu'a manzo Allah sai ya ce shagaluna an salati al-wusta salati al-asr domin sun shagaltar da mu dangane da sallah mafificiya ita ce sallah ta al-asr shine sai ya ce summa sallaha bainal maghribi wal isha sannan manzon Allah sai ya sallace ta ita la'asar kin tsakanin magruba da isha ma'ana bayan rana ta fada kamar yanda yake cikin waccan riwaya ta Umar wanda bayan rana ta fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda basu samu yin sallah ba suka yi arwalla sai da suka sallaci sallah ta la'asar gaya bayan rana ta fada sannan suka yi magruba kaga kenan anan da asr din ita kanta ta kasance tsakanin magruba da isha abinda ake nihi da magrib anan karka fahimci sallah ta magruba ma'ana bayan fadawar rana kenan domin anan sai da jira su da yayi la'asr din duk da cewa rana ta fada sannan kuma aka tashi aka tada iqama aka kawo magruba wannan hadisi dadin fa'ida shine malamai suka tafi akan cewa kubutacciyar sallah dole ne a jira ta tare da wanda lokacin ta yi misali kafulka baka yi azhar ba ga la'asar ta zo malamai suka ce dole sai kai azhar din sannan ka yi la'asar din koda lokacin la'asar din zai fita duk da cewa bayani ya gabata a ainihin wannan hadisi ba a fa'idan tarwajauci domin aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karin aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idan tarwajauci sai dai a fa'idan ci cewa sunna ne an gane ku to dan haka malamai suka ce in ma za ku iya ce mana wajibi ne dole sai kun aro wancan hadisi kun hada da shi na sallu kamar ra'aytumuni usalli sannan za a iya gane cewa wajibi ne iya dai magana mafi rinjaye jira kubutacciyar sallah da wanda lokacin ta zo matsayin shi sunna ne ba wajibi bane kuma sai in kana tuni ka manta ba kai azhar ba sai bayan kai la'asar sai ka tuna to shikenan ba maganar ka sake la'asar la'asar ta yi azhar din ita kadai zaka ramu ko kuma kasancewar kana jin tsoron jami'i zai kuce maka kafin kai azhar din ka tashi ba kai azhar ba kuma ga an tada iqama ta sallar la'asar kana jin tsoron cewa kafin kai wannan azhar din to la'asar za ta jami'i zai kuce maka to anan sai ka bar ita azhar din sai ka je kai la'asar din sannan in an gama kai azhar din ko kuma ka bi su da niyya azhar su suna la'asar kai kana azhar in an gama kenan ita wannan la'asar wanda kai matsayin azhar ce sai ka tashi sannan ka yi la'asar din ka kana da wannan dama biyu in ma ka bi su da niyya ta la'asar ko kuma ka bi su da niyya ta azhar kuma shine ma yafi dacewa sannan abu na uku ko sallar da mutun daya baya iya yin ta misali sallar juma'a baka yi sallar asuba ba an tada iqamar sallar juma'a ka manta baka yi ba sai kake jin tsoron cewa kafin kai sallar asuba to za a gama sallar juma'a anan sai ka dakatar da sallar ta asuba ka bi limami ayi juma'a in an gama sannan ka yi wannan asuba din ka hakanan na hudu malamai suka ce idan ka ji tsoron fitar lokaci na'am
wannan misali akwai adadin mutane da ya kamata a samu a kauye
wai misali kauye ko kuma mu ce shin akwai wani adadi kayyadadde dangane da tsira sallah ta juma'a misali a ce a gari sai an samu mutum kaza lalle akwai maganganu na magabata akan haka wasu malamai suka ce sai an samu mutum 40 in an samu mutum 40 kuma wanda juma'a ta zama wajibi akan su ba mace ba bawa ba dan bulaguro akan iya tsere juma'a malaman malikiya suka ce sai idan an samu mutum 12 a 12 nan ba mace ba bawa gaba ɗayan su waɗanda juma'a ta zama wajibi ne a kansu malaman hanafiya suka ce in dai an samu limami da mutum biyu tare da shi to shikenan ya halatta a tsere sallah ta juma'a malaman malikiya dalilin su shine hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin Bukhari wanda mutanen Madina sun kasance a cikin tsananin bukata dangane ta abinci da abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya na yau da gobe kaya sun yanki ana jiran kaya su zo daga Sham sai aka yi dace a ranar Juma'a ayar ya iso Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana masallaci manzon Allah na khutba. Al'adar mutanen Madina idan ayar ya iso to ana buga ganga, wannan ganga an buga ta ne dan sanarwa mutane su zo kaya sun zo, kenan a zo a sai kaya. Buga gangan nan da ake sahabbai da suka ji sai suka watsi, kowa ya tashi ya tare kaya, ba wanda ya rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa mutum 12 a wata riwaya da mata 3. Ubangiji ta'ala sai ya turo da sako na musamman daga saman 7. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allah khairu min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin. Haka Allah ya turo sako na musamman wanda kuma rarauka ce Allah yake ma mu'minai, matsayin su ya wuce haka. Su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai na khutba, su je su tare wani tarkace wanda yake na duniya mai karewa. To dan haka malaman malikiya da suka kalli wannan hadisi, iya jama'ar da suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 12, sai suka kafa hujja da wannan hadisi, suka ce to juma'a fa bata inganta sai da mutum 12. Alhali wannan babu dalili akan wannan hadisi cewa sai mutum 12, inda suka rage a 12 manzon Allah dina juma'ar zai. Wannan kawai dace ne aka yi jama'ar da suka rage mutum 12. To dan haka dai a ka'ida juma'a ba ta da wani adadi na mutane, a magana mafi inganci sharadin tsaye da juma'a ya zaman togari ne wanda an gina shi domin zama, ba irin riga ta Fulani wanda in ciyawa ta kare kuma sai a yi gaba, wannan ba a tsaye da juma'a. Amma dai in an tabbata mutane sun keɓanci wuri sun maida shi matsayin gari ne, ba maganar ko irin garin gona wanda in an ci damuna kuma za a yi gaba, to wannan baya halatta a yi juma'a. Amma duk inda aka keɓance shi domin zama, ko ba gini bane na laka ko ɗakuna ne na haiki, ana iya tsaye da sallar juma'a. Kuma kar mu fahimci cewa shi juma'a dole sai an gina masallaci, in dai an keɓance wurin to ana iya yin juma'a a cikin sa kafin a gina. Don haka kayyadewa da adadi duka babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai iya tabbata akan haka, tare da cewa wancan magana ta malaman Hanafiya ita ce tafi kusa na cewa in dai an samu mutum ɗaya da mutum biyu waɗanda za su saurari kudu ba, to shikenan wannan gaba ɗaya ana kiransu jama'a, saboda su malaman Hanafiya iya abinda suka kalla ita sallar suka kalli sunanta, menene sunanta? Juma'a, ko ka ce juma'a, kenan an ciro shi ne wannan suna daga jam, ma'ana taro kenan. Taro ku a ka'ida na Larabci in aka ce jama'a daga mutum uku take farawa, a Larabci in aka ce jama'a daga mutum uku. Amma a shar'ance bangaren abinda ya shahi jam'i na sallah daga mutum biyu ake farawa, to anan su sai suka kalli sunan sallar salatul juma'a, kenan tunda an kiraye ta sallah ta taron jama'a, kenan taron jama'a ku a Larabci daga mutum uku yake kasancewa. Kenan ko mutum uku aka samu a gari, in dai sun keɓanci wuri ne domin zama, to wannan ya halatta su tsaye da juma'a a garin. Na'am. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa dangane da wannan kalima wadda take cikin suratul Najm, fadar Allah subhanahu wa ta'ala allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira al aya, wanda akwai makamanci yatta a cikin suratul Shura. Me ake nihi da allamam? Allamam su ne kankanan zunubai. Ta yaya ake gane karamin zunubi? Karamin zunubi ana gane shi ta hanya ɗaya ɗaya. duk laifin da Allah bi yi alƙawarin azaba ga wanda ya aikata wannan aiki a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira to wannan tana ake gane cewa karamin zunubi ne ko kuma babu la'anta ta Allah subhanahu wata'ala ko ta manzansa akan wanda ya aikata wannan aiki ko kuma babu kashidi da barazana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta Allah subhanahu wata'ala cewa ba ni ba mai aikata kaza to in dai babu irin waɗannan abubuwa guda uku to wannan ta hanyar nan malamai suka fahimci cewa karamin zunubi ne to amma shi babban zunubi duk zunubin da Allah ya yi alƙawarin cewa wanda ya aikata shi ga sakamakon ukuba in ma a duniya ko a gobe kiyama ko kuma ga la'anta ta Allah subhanahu wata'ala ko ta manzansa akan duk wanda ya aikata kaza ko kuma kasancewar manzon Allah ya ce ba ni ba mai aikata mai kaza ko Allah subhanahu wata'ala ya ce na raba hanya da mai aikata kaza to wannan shine malamai suke kira babban zunubi wanda salla da azumi da sadaka da zakka da sauran duk wasu ayyuka na ibada ba sa kankare wannan laifi iya abinda ke kankare wannan laifi shine kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala amma su kankanin zunubai abubuwan da ke kankare su a cikin ibada sun wuce a lissafa wanda kar mu manta darasi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk mutumin da ya kyautata arwalla daga gidansa ko daga ofishinsa ko daga shagonsa ko mahallin da yake sana'a takanas sai ka tashi zuwa masallaci ba abin da ya tada ka daga nan kawai illa ka je masallaci kai sallah ko ba abin da ya fitar da kai daga gidanka illa ka je masallaci kai sallah manzon Allah yace ba za ka yi taki taki face sai Allah ya daukaka darajarka kuma ya shafe ma zunubi idan tsakanin gidanka da masallaci taki dubu kai Ubangiji ta'ala zai daukaka darajarka dubu sannan kuma zai shafe maka zunubi su dubu kaga wannan ya nuna mana zuwa masallaci na kankare zunubi to amma wannan zunubin shine kankanin zunubai ita kanta kyautata arwalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan ka wanke hannuwanka duk wani zunubi wanda yake na hannunka wanda ka dafa sai ya tsaya tare da ruwan da yake diga idan ka wanke fuskarka manzon Allah yace zunubanka suna zuba daga mukamukanka yace tare da ruwan da yake diga da duk zunubin da ka kalla da idanka da wanda ka shaka da duk zunubin da ka dauka gaba ɗaya yana zuba haka in ka zo lokacin da ka shafa ruwa akai manzon Allah ya tabbatar mana da haka haka in ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagun ka wanke kafar dama ka wanke kafar hagun gaba ɗaya zunubanka sun tsaya kamar yadda yake cikin hadisin Amr ibn Abasa Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihai wanda kuma gaya in kai sallah ta Juma'a manzon Allah yake cewa za a kankare maka zunubanka na tsawon sati guda har zuwa Juma'ar da za ta zo an gane ku tare da haka sai manzon Allah ya ce wa ziyadatu salasati ayyam kenan da bonus din kwana uku bayan an baka kwana bakwai kuma za a kara maka kwana uku to amma wannan zunubin ne ake kankarewa su ne kankanin zunubai to dan haka kasancewar shi abinda ake kira allama su ne kankanin zunubai wanda ayyuka na ibada suke kankare su to amma manyan zunubai wannan dole sai mutum ya kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala kai nan kusa ma in dai ka nisanci manyan zunubai saboda Allah domin Allah ya haramta maka to Allah ya yi alƙawarin duk wasu kankanin zunubanka zai kankare maka in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Ubangiji ta'ala ya ce in har kun nisanci manyan abinda aka hane ku game da aikatawa Ubangiji ta'ala ya ce nukaffiru ankum sayyi'atikum mun dau alƙawarin za mu kankare muku kankanin zunubanku Ubangiji ta'ala ya ce kuma za mu shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna alƙawari biyu Allah ya yi ga mutumin da ya nisanci manyan zunubai sakamako na farko Allah zai kankare masa duk wasu kankanin zunubansa sakamako na biyu idan kiyama ta yi Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya sa mu dace darasin da ya gabata darasi da ya gabata wato muna dai cikin baban da ke bayani dangane da wato fadala ta sallah sallar jama'a da kuma kasancewar ita sallar jama'a matsayinta wajibi ne, wanda dalilan da ke nuna mana wajibcin sallah ta jama'a sun gabata, wanda ɗaya daga cikin su shine hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda akan shi muka taka rinki, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa mafi nauyin sallah akan munafikai, manzon Allah ya ce sallar isha da sallar asuba, ma'ana daga cikin salloli gaba daya sallar ta fi nauyi akan munafikai ita ce sallar asuba da sallar isha, tare da cewa sallah gaba dayanta akan munafiki abu ce mai nauyi, kamar yadda Allah ya ce wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila, da can fada sa a cikin suratul tauba wala ya'tuna ssalata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. To amma daga cikin sallolin wanda suka fi tsananin nauyi akan munafikai ita ce sallar isha da sallar asuba, ba dan komai ba shi munafiki in ya aikata aiki na ibada a rayuwarsa su yake aibe shi, yabo na jama'a yake nema ba sakamako na Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda Allah yake cewa innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. In sun tashi zuwa sallah, Allah ya ce za su tashi suna masu kiyuya da kasala, da kyal da kyal ake zuwa. Ubangiji ta'ala ya ce yurauna an-nasa suna ma jama'a riya cewa wai su masu kokarin ibada ne, tare da haka Allah ya ce ba sa ambato na sai ambato wanda yake dan kadan, amma shi mumini sallah duk nauyinta Ubangiji ta'ala ya masa muwafaka ya masa dace baya ganin nauyinta, ma'ana babu abu mai dadi a wajen mumini illa ayyuka na ibada, kamar yadda Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi, lalle sallah abu ce mai nauyi amma sai ga masu tsoron Allah, masu kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ba sa ganin nauyinta. To anan abinda muke so mu gane, kamar yadda bayani ya gabata, shi lafazin almunafiqin an ciro shi ne daga annifaq, ita kuma kalma ta annifaq an ciro ta ne daga annafiqa, idan aka ce annafiqa wato shi ne kula ta kurege, ko kuma mu ce kofa ta kurege, kurege sananne ne a wajenmu duk da cewa dai mun ji sunan shi, amma dai ba za mu iya cewa ba gaya, wani yakan iya nuna shi a cikin mu, shi al'ada shi in yayi gida yana barin wata kofa wadda take a bude, sannan daga can karshe lunguna a cikin gidan shi sai yayi wata kofa, amma kofar ba ta hudowa, an gane ko, yayi ta ya barta shiri ne na kota kwana, idan kun biyo shi ya shigo ta nan kun zo kun tsare kuna tsaman ya fito ku bige, sai ya kada sai ya fita ta wata kofa wanda ku ba ku santa ba, kenan dan haka shi munafiki ya shiga musulunci yayi kalima ta la ilaha illallah, amma ba dan ya yarda da ita ba, ya fada ne akan harshensa dan ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa ya tsara matansa da ƴaƴansa kar a wawushe su zama ganima, idan aka biyo shi ta nan sai ya yi nan, in aka biyo shi ta nan sai ya yi nan, to dan haka sai aka Allah ya musu laqabin da wannan suna cewa almunafiqun, idan aka ce annifaq shine izharul islami ala lisan wa ibdalul kufri fil qalb, bayyana musulunci akan halshe tare da koyi kafirci a cikin zuciya, dan haka Allah ya fallasa su ya kunyatar da su da nasi na alqur'ani, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakzibun, da can fadar Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatar ma bayin san mu'mini cewa lalle munafikai makaryata ne dangane da kalima ta la ilaha illallah da suka yi sun yi ta ne akan halshi amma babu ita a zuciyarsu iya amfanin da kalima ta la ilaha illallah za ta musu a nan rayuwar duniya idan kiyama ta yi makomar su ita ce wuta wutar ma kuma karshen rifi wanda yake na karshe inda yafi ko ina zafi to dan haka kenan wannan shine babban munafinci wanda duk wanda ya siffanta da shi to wannan ya kafirta amma kashi na biyu shine annifaqul amali ko kuma kace annifaqul asghar munafirci a aikace shine kamar yin ƙarya a cikin zance wanda kai ba za ka wadatu ba ka ba mutane labari kamar yanda kaje sai kai ladin gishiri ko kuma idan an baka amana in ma ta mutunci ko ta dukiya ko ta rayuwa sai ka ci amana ko kuma in kai alƙawari ka saba ko kuma in har an yi kusuma da kai to sai an wuce gona da iri in mutun ya ma zagi dai sai ka masa goma to wannan duka sifofi ne na munafikai wanda kar mu manta amma wanda ya siffanta da wannan aiki ba za ka dora masa babban kamlasar a ya siffanta da sifa ta munafikai wanda iya abin da yake wajibi a kansa shine ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wanda sifofin su Allah ya siffanta su a cikin suratul baqara haka idan ka zo cikin suratul nisa sannan ka zo cikin suratul tauba sannan ka zo cikin suratul ahzab sannan ka zo cikin suratul qital ko kuma ce suratul muhammad sannan kuma sai ka zo wato cikin suratul munafiqun da wani abu daga cikin wato suratul wannan suratul mujadala yawma yab'athuhum Allah jami'an fayahlikuna lahu kama yahlikuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun wannan sifa ce ta munafikai to dan haka anan dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana sallar da tafi nauyi akan munafikai me yasa saboda salloli ne wannan na kasancewa a farkon dare wannan kuma tana kasancewa a ƙarshen dare su kuma damai ibadar da suke so suke a gansu a yabe su wanda irin wannan lokacin ku ba wanda zai ganka balantana ya yabe ka sai ya ce walau ya alamuna ma fihi ma da sun san abinda ke cikin sallah ta isha da sallar asuba na ladan da Allah ya tanada ma mu'minan da suke kiyaye su la atawhuma walau habwa manzon Allah ya ce na rantsi da Ubangijin da ya halice ni ya ce wallahi da sun ji koda da rarrahi ne alhabu shine almashiyu alal yadaini war rukbatayn wanda a Hausa muke ce masa rarrahi koda da rarrahi ne manzon Allah ya ce da sun ji sai ya ce walaqad hamantu tabbas manzon Allah ya ce na yi niyya an amura bis salati fatuqa na yi umarni game da sallah a tada iqama fatuqa ma'anar shine a tada iqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas sannan na umarci wani mutum daga sahabbai cikin sahabbai na fa yusalli bin nas ya wuce gaba ya ma jama'a sallah thumma andaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min habab manzo Allah yace sannan na tafi tare da ni manzo Allah yace da wasu mazaje na musamman an gane ko na kira ce mazajen ba a san su ba wasu zarata ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zabo daga cikin sahabbansa yace ma'ahum huzamun min haqabi tare da su manzon Allah yace akwai kawuna na itaci lafazin alhaqab shine huskaran itaci lafazin huzam jami'i ne na huzma in aka ce alhuzma wato shine kenan kan itaci to anan in ma ka fassara shi kawunan itaci ko kuma ka fassara shi da jiniya ana tattara wasu kankanan itace sannan sai a daure su da kaba da su ake dusa na wuta to duka wannan zai iya zama tare da cewa ya mafi kusa da ma'anar saboda ba kawunan itace ba za kowanne wuta zai dusa no a tafi manzo Allah yace ila qaumi na tafi zuwa wasu jama'a la yashhaduna as-salata wadanda ba sa halartar sallah ta jama'a fa uharrika alaihim buyutahum bin nar manzo Allah yace na kona gidaddajin su da wuta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu irin wannan ukuba mummuna domin babu ukubar da ta wuce ukuba ta wuta domin sun mar abin da yake wajibi. Hukuba ba ta kasancewa sai akan abin da yake wajibi. Kar mu yi gaugawar mantawa a cikin tambayoyi tambaya ta gabata. Ta yaya ake gane babban laifi wanda Allah ko manzon sa yi alƙawarin hukuba in ma a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira? To anan manzon Allah ya yi alƙawarin kona gidajen su domin ba sa halartar sallah ta jama'a. Kina wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna sallar jama'a matsayin ta wajibi ne. Akwai ziyada a cikin riwaya ta al-Imam Ahmad, manzon Allah yake cewa ba dan laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dhurriya, manzon Allah yace ba dan abin da yake cikin gidajen su na mata da kankanan yara, manzon Allah yace wallahi da na kona gidajje gaba daya a huta da su. Dan haka wannan shine babban dalilin da yake nuna sallah ta jama'a matsayin ta wajibi ne. Sabani ga malaman Malikiya cewa suka yi sallah ta jama'a matsayin ta sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene dalilin ku suka ce wancan hadisi? Hadisin ya gabata a darasin mu. Salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqihi ruban 20 daraja. Sallar mutum a cikin jama'a ta fifici sallar shi shi kadai a gidansa ko a mahallin saye da sayarwarsa da daraja 25. Suka ce anan inda kasancewar sallah ta jama'a matsayin ta wajibi ne, yaya za a ce sallar mutum a cikin jama'a tafi sallar wanda yi shi kadai a gida? Kiran da haka suka ce ashe matsayin ta ba wajibi bane ba, domin shi ma wanda yi a gidan sallah ce ingantacciya. Inda ba ingantacciya ce ba, to ba za a karba ba balantana a bashi sakamakon lada. Su malaman zahiriya ca suka yi matsayin sallah ta jama'a ya ma wuce matsayin wajibi, suka ce shar'i ne na ingancinta. Tun mutumin da ba uzuri shi kadai ya kadai ta yi sallah kwata kwata ba shi da sallah, illa kasancewar sun kausasa ana. Wasu malamai suka ce a mustahabi ce. To nan dai magana mafi rinjaye sallah ta jama'a matsayin ta wajibi ne. Idan ka kadai ta kai sallah kai kadai ba tare da uzuri ba, to sallah ta inganta, illa kasancewar kana da laifi a wajen Allah akan barin abin da yake na wajibi a kanka. Wanda na ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna mana wajibcin ta Ubangiji ta'ala ne ya faɗa. Cai ma manzon sa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum qa'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum al-aya. Wanda hatta a yaki Ubangiji ta'ala bai rangwame cewa kowa ya kadai ta yin sallar shi. Cai ma manzon sa ka kasa jama'ar ka kashi biyu, sojojinka ka kasa su biyu, wasu su tsaya tare da kai a fara sallah da su, kashi na biyu sai su je su yi gadin ku. An gane ku, don kada kafirai su dau numfashinku su kawo dauki su gama da ku. Allah ya ce a kasa jama'a kashi biyu. Idan an yi raka'a daya kenan, wannan in a cikin halin bulaguro ne inda ake kasarin sallah. Idan an yi guda da su jama'a ta farko kenan, sai su tashi su ciko abin da ya rage musu. Idan sun salamci sannan sai su koma su tsaya matsayin ƴan uwansu, su kuma sai su zo, sannan shi limami ya cike sallah da su. Kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna wajibcin sallah ta jama'a. A hali ɗaya ne kawai sai inda yaki yayi turnuku, anan ne Ubangiji ta'ala ya ba da damar cewa kowa yakan iya sallar shi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, in har kun ji tsoro, ma'ana yaki ya tsananta, ba za a iya kasa jama'a kashi biyu. Allah ya ce farijalan, ku yi sallah halin kuna tafiya akan dugadiganku, ana gudu ana sara ana sallah, sawa'an an fuskanci alƙibla ko an bata baya, aw rukbanan, Allah ya ce ku kuna kan abun hawanku, ba maganar sai an sauka. Wanda kuma akwai makahon da ya zo ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi damar ya zauna a gida yin sallah, saboda kasancewar tsakanin shi da masallaci hanyar tana da wato gururrubai, ma'ana akwai wasu ramuna, shi kuma bashi da jagora. Manzon Allah ya masa izinin cewa yana iya zaunawa a gida yin sallah. Har bayan ya juya, manzon Allah ya ce dawo. Ya dawo, manzon Allah ya ce kana jin kiran sallah? Ya ce kwarai. Manzon Allah ya ce dole ka amsa. Wanda makahu ne anan bashi da jagora, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa rangwame ba dangane da barin sallah ta jama'a a takaice dai sallah ta jama'a matsayinta wajibi ne قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والستون مالن الله يجي كانسا كي تشوا wannan hadisi ne na 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال بلال بن عبد الله رضي الله عنه والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
نعم
واتو عبد الله دم عمر الله يكارى مسيجا يرويتو لغم انزان الله صلى الله عليه وسلم انزان الله كيشيوا إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذن ما ترقينك تنيم إذن انسا إذوا مسلاج manzon Allah yace fala yamnaha kada ya hana ta me zamu iya fa'idan ta a wannan gaba na cewa idan matar ɗayan ku ta nemi izinin zuwa masallaci manzon Allah yace kada ya hana ta fa'idar da zamu iya fa'idan ta a nan kamar yanda Allah ya bamu labari a cikin Alkur'anin sa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa kula da lamarin mata da tafiyar da su abu ne wanda Allah ya damka a hannun mazaje don haka duk macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ta tako kafar ta zuwa kofar gida dole sai da izinin mijinta wannan fa ana maganar zuwa masallaci to ina ga zuwa unguwa zan je in ma wance barka ko kuma wuri kaza an yi kaza zan yi kaza dole mace baya halatta ta fita daga gida dole sai da izinin mijinta dan haka anan manzon Allah yace idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa zuwa masallaci manzon Allah yace fala yamnaha wato kada ya hana ta bayani zai zo nan gaba kutatta ta ma zuwa masallaci tana da sharuɗa ba abu ne ba wanda yake karazibi akwai bambanci tsakanin fitar namiji da mace qala bilal ibn abdullah bilal dan abdullah dan umar sai yace wallahi lanamna'kunna yace na rantsi da ubangijin da ya halice ni yace wallahi hana su zamu yi qala sai Abdullahi dan Umar ke cewa fa aqbala alaihi Abdullah mahaifin mu Abdullahi sai ya gabato Bilal fa sabbahu sabban sayyi'a ya zage shi mummunan zagi yace ma sami'tuhu sabbahu mislahu qab yace wallahi tunda Allah ya halice ni ban taba ji ya zage shi zagi wanda yake mai muni irin zagin da ya masa a ranna وقال ابن عمر يشي مسا أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن إنا شي مك من زن الله يشي إما ترئين كتاني مئذن سئزوا مسلاشي قد يحنا تكيكم كرنغ رنسوا دا الله سيكون هنا تا إنا هنك لنك يتفي أولا لفظي نعلي إمام مسلم سي من زن الله يكي شي ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله kar ku hana bayin Allah mata zuwa masallaci na Allah da su matan da masallacin gaba ɗaya na Allah ne to me yasa za a hana ta amma a wata riwaya sai ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna amma fa gidansu da za su zauna su yi sallah yace shi yafi musu alkhairi da su je masallaci to dan haka kasancewar idan muka kalli wannan hadisi iya abin da yake tabbatar mana duk a lokacin da mace ta nemi izinin zuwa masallaci domin yin sallah ta jama'a to baya halatta a matsayin ka na mumini kai ka hana ta anan me ake nihi da mace a farko dai matarka ko kuma diyarka ko wanda kula da lamarin ta yake hannunka in dai ta nemi izinin zuwa masallaci manzon Allah ya shika da kahanata shi anan Abdullahi dan Umar da yake fada ma ƴaƴansa wannan hadisi da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ƴaƴan nasu shi Bilal sai yake cewa wallahi la namna ahunna yace wallahi hana su zamu yi me yasa mahaifinsa ya masa mummunan zagi akan wannan kalima ta shi saboda kalima ce wanda zahirinta akwai rashin ladabi akwai fito na fito game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba ma mummunan zagi ba zagi kwata kwata ba dabi'a bace ba ba al'ada bace ta Abdullahi dan Umar saboda Abdullahi dan Umar yana daga cikin waɗanda suke masu tsantsani masu kyamar duniya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma me yasa ya masa mummunar zagi saboda an taba Allah an taba manzansa shi ko mumini iya inda ake bukatar fushin sa ya motsa ya tada jijiyoyin wuya idanu su yi jajjawur a ga cewa ba sassauci shine lokacin da aka keta alhurma ta Allah subhanahu wataala ko ta manzansa wanda wannan shine dabi'a da al'ada da hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga manzon Allah ya fusata to an ci mutuncin doka ta Ubangiji subhanahu wataala amma duk abin da ya shahi kansa idan aka cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakuri yake sannan yayi rangwame to dan haka shi kuma Abdullahi dan Umar yana ɗaya daga cikin sahabban da suke famar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon dare da yini wanda ba kakkautawa akan haka to shine anan dan cikin sa ne da yayi magana maganar da zahirinta akwai rashin ladabi game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zazzage shi mummunan zagi inda a ce dan nashi zai yi ladabi dangane da kalimar da zai faɗa yace innan nisaa tawassa'na yace lalle fa mata ya kai baba ayo fa sun dan yalwata ma kansu an bude musu duniya saboda haka kulliya suke so da duk wasu abubuwa wadanda ba su dace ba walau shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama halahunna da a ce Allah zai kaddara yau manzon Allah ya dawo ya ga halin yanda mata suke la amra bi man ihinna da manzon Allah yayi umarnin a hana su au kalaman nahwa hada ko kuma wata kalma wadda take kwatancin haka inda a ce irin wannan kalma yayi bayan da zai Abdullahi ya zage shi Abdullahi dan Umar ya zage shi dan haka akwai hadisi sahihi Aisha Allah ya karrama ta yadda take cewa laura rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minan nisa'i ma ra'aina lamana ahunna minal khuruji Aisha tace wallahi inda a ce yau Allah zai dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga irin yanda halayen mata suka canza irin abin da muka gani tace wallahi da manzon Allah ya hana su fita zuwa masallaci ma manzon Allah da ya hana su zuwa inda a ce yau manzon Allah zai dawo yaga yanda dabi'un mata da halayen su suka canza wannan fa Aisha ne take faɗa fa a wancan lokaci fa shekara 1400 ina ga matan mu na yau tana faɗa ne a wancan lokaci yanda ɗabi'un mata da halayen su suka canza tace wallahi inda manzon Allah zai dawo yau yaga abin da muka gani game da mata tace wallahi da ya hana su fita to dan haka kasancewar anan idan mace ta nemi izinin zuwa masallaci to baya halatta a hana ta amma fitar ta zuwa masallaci da sharuɗa sharadi na farko idan za ta fita kada ta yi kulliya ma'ana ta sanya kaya waɗanda suke masu kyalkyali masu daukan hankali abinda za ta fita haka za ta fita kamar kayan da take sanyawa haka dai wanda dai ba ado bane irin na zuwa unguwa kayan da take zama da su a gida an gane ku su ya kamata ta tafi masallaci wannan muna magana ne akan yanda ɗabi'un mata ya canza yau in kaga mace ta yi ado to unguwa za ta kar ma ka tambaya me zai tabbatar mana da haka nemi yaron ta garemi wanda yake wanda yayi baki ko kuma wanda yake mara baki da zaran ya ga ta yado sai ce mamma ina zaki ya san galibi daman a gida ba dabi'ar ta bane yin ado, in kaga ta yi ado za ta unguwa. To shi yasa muka ce kayan da take zama da su a gida in za ta masallaci kenan su ya kamata ta sa, saboda ba kaya bane ba daman na ado. An gane ko? Wannan shine sharadi na farko. Na biyu, sannan kada ta shafa turare, kada ta shafa turare, wannan haramun ne. Manzon Allah ya ce idza shahidat ihda kunnal isha'a fala tamassanna tiba. Manzon Allah ya ce idan ɗayar ku kuma ta mu'mina za ta je masallaci, manzon Allah ya ce kada ta shafa turare. Anan sai amfani da lafazin sallar isha, domin ita ce galibi mata suke zuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da sallar asuba. Sharadi na uku shine kasancewar wato kada ta kama tsakiyar titi kamar yanda namiji yake kamawa, wanda galibin mata a yau wata sai dai ka kauce maka, amma dai ba ita ta kauce maka ba. Tsakiyar titi yanda maza suke bi haka mata suke bi, ita ko mace abinda aka santa in har ta fito gefin titi take bi. Wannan ha ana maganar zuwa masallaci, ina ga zuwa unguwa ma tukwa. Sannan abu wanda yake na hudu, kar ya sake ma'ana fitatta ta zuwa masallaci kenan, yawa kar ya kasance kenan illa kawai domin halartar sallah, ko kuma ma'ana daukan darasi shine kawai iya abinda mace za ta iya zuwa, saboda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa in ta nemi izinin zuwa masallaci. Wannan hadisi a takaice yana nuna mana cewa ba a buƙatar mace mu'mina ya zamanto tana da yawan fita kullun kina kan titi, wannan ba dabi'a bace ba ta mu'mina. Mace mu'mina a gida aka santa, in kaga ta fita to akwai dalili wanda yake kuma ban makawa. Ubangiji ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. To dan haka kasancewar nan ka'ida kawai in ta nemi izini a matsayinka na mumini baya halatta ka hana ta, amma tare da cewa wa buyutuhunna khairul lahunna, manzo Allah ya ce su zauna a gida su yi sallah shine yafi alkhairi gare su, tare da cewa malamai suka ce gida yafi alkhairi gare su in ya kasance in an je masallacin kawai sallaci za a yi, amma in zuwa masallacin bayan an gama sallah akwai abubuwa wanda yake na darasi da wa'azi da za su saurara, to su je masallacin shine yafi alkhairi. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata, matan mu'mini suna zuwa masallaci. Hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a gama sallar asuba wato su koma gida, manzon Allah ya Aisha take cewa suna lullube da mayafansu, ba a bambanta su a ce wance wance ce wance wance ce, ko kuma ba a iya bambantawa shin wancan namiji ne ko kuma mace ce ce. Wanda hadisin kar mu manta ya shigo a cikin mala, ya shigo da shi a cikin babu auqatis sala, kaga dalili ne wanda yake nuna mana a sallar asuba ma mata mu mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa. Da wannan hadisi wanda muka karanta na cewa idza shahidat ihda kunnal isha'a, ya nuna mana cewa suna zuwa sallar isha, wanda galibin sallolin da suka saba zuwa, amma tare da cewa ko azhar ko la'asar ko magriba, in dai mace ta nemi izinin zuwa masallaci, sawa'an matarka ce ko diyarka ce ko kanwarka ce ko yarka ce wanda kai kake kula da lamarinta, to anan baya halatta ka hana ta. Amma duk lokacin da za ta fita ba tare da waɗannan sharuɗa ba, to wannan haramun ne, baya halatta ka bar ta taje. Ya kasance ta bayyana ado wanda za ta iya jan hankalin mutane, ko da ita ba za ta fitintu ba, ko ta sanya turare, ko kuma kana zarginta akan wasu abubuwa wanda bai dace ba, to anan baya halatta ka bar ta. An gane ku? Kenan anan dole ya zamanto ta kiyaye waɗannan sharuɗa. In ku ka sake kabarta ba tare da ta cika wannan sharuɗa ba, ta je masallaci da kai da ita da wanda ya fitintu da ita gaba ɗayan ku kun dau zinubi. Saboda wannan na nuna mana musulunci abinda yake fama a kullun shine tushe kafa ta fitina, domin dangane da fitar mata kara zube, wato akwai yaduwar fitina a duran ƙasa. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana fitar mace tana da kaida. Al hadith ar-rabi'u was-sittun an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, tare da cewa a wannan hadisi na nuna mana kenan dole ne a matsayin mu na mu'minai mu bada kariya dangane da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koda wanda yake mafi kusaci da mu, mafi soyuwar mu, in yayi abin da bai dace ba dangane da keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan dole ya zamanto mu nuna masa cewa ba sassauci. Kuma wannan hadisi ɗaya ne daga cikin dalilan da malamai suke nuna cewa kaurace ma dan bid'a wani lokaci wajibi ne, kuma kauracewa ta dindindin sai ya daina bid'ar sa, kamar yanda shi anan Abdullah dan Umar a riwaya wadda take cikin Musnad na al-Imam Ahmad, har ya mutu baya ma dan nasa magana Bilal, har Allah ya karbi rayuwarsa baya masa magana. Al hadith ar-rabi' was-sittun an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama raka'atayn qabla adh-dhuhr wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-jum'a wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa qala wa fi lafdhin fa amma al-maghrib wa al-isha wa al-jum'a fa fi bayti wa fi lafdhin lil-bukhari anna ibn Umar radiyallahu anhuma qala حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم.
وكانت ساعة يهودها ساعة كو wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fiha. Wato Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa na sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama gabanin az-zuhr wa raka'atayni ba'daha, sannan nayi raka'a biyu tare da shi wato bayan gama az-zuhr, sai ya ce wa raka'atayn ba'da al-jumu'a, sannan raka'a biyu bayan sallar jumu'a, wa raka'atayn ba'da al-maghrib, kuma nayi raka'a biyu tare da shi wato bayan magriba, wa raka'atayn ba'da al-isha, kuma nayi biyu tare da shi bayan isha. Lafazin ma'iya anan karka fahimci cewa tare suka yi sallar manzon Allah a matsayin liman shi ma, a'a da naga yayi raka'a biyu kafin az-zuhr ni ma nayi, bayan az-zuhr naga ya tashi yayi biyu ni ma sai nayi, bayan magarba naga yayi biyu na tashi nayi biyu tare da shi, bayan sallar isha yayi biyu na tashi nayi biyu tare da shi, haka bayan sallar jumu'a da yayi biyu ni ma nayi biyu tare da shi. An gane ko? Amma a cikin nan sai ya ce fa ammal maghribu wal isha'u wal jumu'a fa fi baiti, biyu da yayi a bayan magarba, da biyu da yayi a bayan isha, da biyu da yayi a bayan sallar jumu'a gaba daya manzon Allah yayi su ne a gida, a gida yayi ba a masallaci ba. A wani lafazi na al-Imam al-Bukhari wato ke cewa lalle Abdullah dan Umar ke fada cewa ƴar uwata Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bani labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar wato raka'a biyu, abinda ake nihi da sajdatayn ana ay raka'atayn, raka'a biyu manzon Allah na sallatar su khafifatayn, wadanda suke marasa nauyi ko kuma mu ce marasa tsawo, ba'da ma yadulu al-fajr wato bayan al-fajr ya keto, sai ya ce wa kanat sa'atan. An gane anan kenan an shage ismu kana sai aka wanzar da labarin ta, wa kanati sa'atu sa'atan, sa'ar ko ta kasance sa'a ce la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fiha, wanda ba na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba lokaci bane ba na shiga, ko danka ne a wannan lokaci dole sai ya nemi izini, wanda Allah ya nuna mana lokacin guda uku duk da wanda yake baligi baya halatta ya shiga cikin gida koda na mahaifansa ne a wannan sa'o'i guda uku dole sai ya nemi izini ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma koda ma wadanda basu balaga ba haka Allah yace wallazina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tabauna thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin lakum sai yace laysa alaykum wala alayhim junahum ba'dahun dawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd anan ubangiji ta'ala yana nuna mana lokacin guda uku da koda danka ne koda bai balaga ba to baya halatta inda yana da hankali a wannan lokaci ya shiga gida dole sai ya nemi izini ubangiji ta'ala yace min qabli salati wannan fajri gabanin sallar asuba an gane ku kenan karshen dare baya halatta mutum ya shiga sai ya nemi izini lokaci na biyu wahina tabauna thiyabakum min adh-dhahira lokacin da ake tube tufafi a kwanta domin bacci wanda yake na rana domin hutawa lokaci na uku sai yace min ba'di salati al-isha bayan sallar isha bayan sallar isha baya halatta a matsayin ka na mumini ka shiga gida koda na kule indai kana da hankali dole sai ka nemi izini to dan haka yace wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya cewa gidan yar uwata ne amma lokacin ba lokacin da nake shiga bane saboda bai dace ba a shirance wannan hadisi Abdullahi dan Umar na nuna mana wato raka'o'in da nafilfilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wanda ake kiran su ar-rawatib biyu kafin az-zuhr biyu bayan magariba a gida biyu bayan isha a gida biyu kuma kafin sallar asuba sune ake kiran su kenan raka'atul fajr biyu bayan juma'a su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su a gida kenan anan da ta bayan juma'a da ta bayan magariba da ta bayan isha in so samu ne abin da yafi dacewa mutum yake bance su da gida amma in dai baka samu damar zuwa gida to ko a masallaci ne kana iya yi domin akwai hadisi sahihi wanda Muawiya Allah ya kara masa yadda ya ga wani ya tashi yayi sallah ana gama sallar Juma'a ya tashi yana bila raka sai yace masa yaka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu in an gama sallar Juma'a kar mutun ya tashi yayi sallah sai ya fita daga masallaci ko ya canza wuri kaga wannan kenan dalili ne wanda yake nuna cewa ana yi to amma abin da yafi dacewa a yi su a gida in har wani uzuri ya gitta maka ba za ka samu damar komawa gida to a masallaci kakan iya yin su dan babu dalilin da yake nuna haramcin yin su a masallaci an gane ko iya abinda hadisin yake nuna da wancan hadisi wanda manzo Allah ya ga wani yana yace wannan ai sallaci ta gida abinda yake fa'idantarwa hadisin cewa sallolin nan yin su a gida yafi yin su a masallaci bayan magariba da bayan isha da ta bayan juma'a kenan waɗannan su ne ake kiran su ar-rawatib wanda kuma wasu malamai sun tafi akan cewa su ar-rawatib kinnan raka'a goma ce biyu kafin az-zuhr biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu gabanin asuba sune raka'atul fajr tare da cewa hadisin ummu habiba Allah ya kara mata yadda hadisi ne sahihi take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk mutumin da yake kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare sakamakon sa Allah zai gina masa gida a aljanna Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna sai da ce hudu kafin az-zuhr biyu bayan az-zuhr biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin sallar asuba sune raka'atul fajr in ka hada kenan 12 gabanin az-zuhr da bayan ta mun samu 6 idan aka hada da biyu na bayan magariba mun samu 8 idan aka hada da biyu na bayan isha mun samu 10 idan muka jimulce su da biyu na gabanin sallar asuba kenan mun samu 12 dan haka tace duk mutum manzon Allah yace duk mutumin da ya kiyaye yin raka'a 12 a tsawon yini da dare sakamakon sa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna to dan haka wannan hadisi malam ya shigo da shi domin nuna mana cewa tare da cewa mu gama da wancan hadisi illa kasancewar anan dadin fa'ida su raka'o'i biyu waɗanda ake yin su gabanin sallar asuba su ne suke da dalilai na musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya dace a karanta na sura amma waɗannan saura dukkan su babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna ga sururin da aka fi so a karanta sura ka al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan fatiha a raka'a ta farko yana karanta qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha a raka'a ta biyu yana karanta qul huwallahu ahad wani lokaci bayan fatiha a raka'a ta farko yana karanta qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbadi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta biyu bayan fatiha na karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun idan baka iya waɗannan ayoyi sai ka takaita akan karanta qul ya a bayan raka'a bayan fatiha a raka'a ta farko a ta biyu bayan fatiha sai ka karanta wato qul huwallahu dan haka maganar wasu malamai na cewa raka'atul fajr ai ba a karanta mata sura wallahi abun takeici har wasu malamai cewa suke fatihan ma ba a yi wai da Aisha tace ban taba ganin sallar Ramadan Allah yake gajarta ta irin raka'atul fajr take cewa ni ina zaton yayi fatihan ma ko biye ba Aisha ba dan tana tabbatar da cewa Ramadan Allah bai yi fatiha ba a ciki shi yace mana la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an au kama kana cai babu sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha ya manzo Allah zai yi sallah bai karanta fatiha ba har wasu malamai suke cewa ko fatiha ma wani gun ba karanta kenan in ba karanta fatiha ba ba sallah bace kuma wannan dalilai ne tabbatattu cewa ga manzo Allah yana karanta waɗannan sururi ko waɗancan ayoyi illa kasancewar ba a buƙatar a tsawaita ta al-hadith al-khamis was-sittun عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي عائشة الله إكرمت يداتك شوى منزل الله صلى الله عليه وسلم بزمن توبة mai bibiya take cewa bai zaman tuba a shadda ta'ahudan ko kuma lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala shay'in minan nawafil a shadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zaman tuba mafi tsananin bibiya akan wani abu na nafilfili irin yanda manzon Allah yake bibiyar raka'o'in al-fajr irin yanda manzon Allah yake nace musu ko yana kan halin bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin raka'atul fajr ko yana cikin halin tafiya to dan haka tace ita bata taba ganin nafilfilin da manzon Allah yake tsananin bibiyar su yake nacewa akan su tace sama da raka'o'in al-fajr wannan ko ba komai bai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan su faci muhimmancin da suke da dan babu ma wata nafila wadda aka sunnanta mana ramuwata illa raka'atul fajr wanda in ta kubce maka kai tsaye bayan gama sallar asuba kana iya tashi kai domin akwai hadisi tabbatacce akan haka manzon Allah ya ga wani sahabi yana yi manzon Allah ya tambaye shi yace wace salla ce kake yanzu bayan asuba sai yace sallolin da ake sallar da ake raka'a biyu gabanin asuba ita ce ta kubce mu manzon Allah bai tanka masa ba duk abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu ba matsayin shi sunna ne dama ta biyu idan rana ta hudu ta daukaka akwai hadisi ingantacce daga Abdullahi dan Umar kana iya rama ta a wannan lokaci to dan haka manzon Allah ko abu laguro baya wasa ko kuma mu ce baya saki dangane da yin raka'o'in al-fajr a wani lafazi na al-Imam Muslim manzon Allah ke cewa raka'atul fajr raka'o'i biyu gabanin al-fajr manzo Allah yace khairu minad dunya wa ma fiha sun fi alkhairin duniya gaba dayan ta da abin da yake cikin ta da a ce ka rasa su gara a ce duniya da abin da yake cikin ta gabaɗe mallakar ka ne a yau gabaɗe ka rasa ta a ce misali duniya da duk abin da yake cikin ta gabaɗe a ce mallakar ka ne a ce an wayi gari wannan duniya da duk abin da yake cikin ta ya hallaka ya watse to shine yafi alkhairi da a ce ka rasa rukuyin alfajir guda biyu don haka wannan yana nuna mana sallah ce wanda take mai matukar muhimmanci mai fadala a wajen Ubangiji subhanahu wataala hikima me yasa munasabar shigowa da waɗannan hadisai biyu da malam ya kawo hadisin Ibnu Umar da wannan hadisi na Aisha wanda suna magana akan nafilfili wanda shi kuma baban abin da yake bayani fadala ta sallar jama'a da kuma wajibcinta domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ita ce farkon abin da za a bincika daga cikin ayyukan bawa a ranar kiyama idan an samu sallah ta cika sauran ayyukan sa gabaɗe ba za a bincika ba gabaɗe Ubangiji ta'ala sai ya karba zakka azumi da sauran ayyuka to gabaɗe Allah sai ya karba an gane ku idan ku an samu sallah ta tawaya to duk wani aiki da yazo da shi gabaɗe sai an bincika in sallah ta tawaya Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa sai ya ce ku bincika ma bawana shin yana da wasu abubuwa na nafilfili ku bincika mu a cikin littafin da ke hannunku idan an abincika littafinsa in an samu wasu abu wanda yake na nafilfili Allah sai ya ce ku cike masa gibe ma'ana abin da ya tauye na farilla sai Allah ya ce ku cike masa gurbe to wannan yana nuna mana lalle kamar yadda muke faɗa a Hausa mutum tara ne baya cika goma babu wanda zai tsaya ya bada haƙƙin Allah wanda ya wajauta masa ɗari saman ɗari kamar yadda ake bukata duk yanda za a yi a matsayin ka na ɗan adam sai an samu kasawa daman kashashe kai kenan don haka irin waɗannan nafilfili ba a bukatar mutum yayi wasa da su domin akwai ranar su idan aka bincika aikin ka a ranar kiyama sallah ko ita ce farkon abin da za a bincika in bata samu cika ba kenan da waɗannan nafilfili za a cike gibe don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa cai duk mutumin da baya yin irin waɗannan rawatib baya yin irin su shafa'i da wuturi kwata-kwata a rayuwarsa yace wannan mutum ba a karbashe da shi ba adali bane ba don haka shine iya alakar shigo da su a wannan babin kenan in ka tsare waɗancan farillai to kai kokarin biyo da waɗannan nafilfili domin su cike maka gurbin da ka tauye a ranar kiyama Allah ya samu dace da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك